أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Udia da yabo tabbata ga Allahu subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na 39 ga watan Ramadan shekara na 1440 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na 14 ga watan 5 shekara na 2019 miladiya mun hadu a wannan masallaci mai albarka Masjidus Sahaba a nan sabuwar unguwar GRA domin ci gaba da karatun tafsirin alqurani mai girma cikin suratu ala imran idan za ku iya tunawa jiya mun tsaya ƙarshen aya na 145 a cikin wannan sura wanda yau za mu tashi a farkon aya na 146 mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ka'ayyin قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
الله ما توقفين سركيتي وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثيرا وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وكأي من نبي نوى يوان واتوب النبي أبو النفي النبا واد داما قاتل معه ربيون كثير أنسى موسمتاني نكركي واتو صحبانسو wanda suka yi yaki tare da su domin isar da addinin Allah subhanahu wa ta'ala amma wahanu lima asabahum fi sabilillah wato rauni bai same su ba cikin abinda aka yi musu na raunuka wajen daukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala wama ba'ufu kuma ba su yi rauni ba wama stakanu sannan ba su kaskanta ba Allahu yuhibbu as-sabirin Allah madaukakin sarki wato masoyi ne game da masu hakuri Allah madaukakin sarki ce wa ka'ayyin min nabiyyin wato kalman ka'ayyin yana daga cikin kalmomi da suke mubhamai wato a wajen larabci wanda dole idan an ambace su ana buƙatar ambaci mumayyiz kaman adad ne idan kace inde 20 kace a wuri na akwai 20 yana buƙatar mumayyi sai ka faɗa meye ne 20 kitaban 20 rajulan 20 meye guda 20 a wurin ka to kaga 20 na daga cikin kalimatul mubhama wato wasu kalmomi wanda suke rufaffu ne dole sai ka ambaci abin da zai bude su don haka ka ayyin yake wato kaman da yawa min nabiyyin an samu annabawa katala wanda ɗaya daga cikin kira'o'i kenan akwai kira'ata utila wa ka'ayyin min nabiyyin util wato da yawa daga cikin annabawa an kashe su wannan kuma katala wato fi'lin katala yuqatilu muqatalatan wato sun yi yaki kenan wanda an ce muqatala ana nufin kamar da ranar muka faɗa dole wasu bangarori guda biyu ne suka yi wani abu kamar mukasama kaman mushajara kaman ainihin wato muqabala munazara kaga duk wannan dole sai kai da wani ne za ku yi shi to saboda haka wa kam min nabiyyin qatala ma'ahu wato sun yi yaki tare da shi an samu annabawa da dama da sahabbansa wanda suka goyi bayansa aka yi yaki tare da su ribbiyun ribbiyun wato jam'i ne na ribbi ko kuma rabbani an ce rabbani ana nufin mutumin Allah daga ar-rabbu ne ar-rabbu ubangiji an ce rabbani wato nisba ne an danganta shi da ubangiji an ce rabbani sai Allah ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun to saboda haka ribbiyun wato asali wato rabbaniyun ne sai aka mayar da ra'un aka mata kasra ta koma ribbi wato saboda za a yi nisbanta sai aka ce walakin wato aini wa ka'an min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun wato ana nufin sahabbansa jama'an Allah waɗanda suke masu bin Allah masu bautan Allah to sai aka danganta su ma da Allah saboda tsaban bin Allah to wannan yana yin nuni da cewa wato ana iya danganta bayin Allah zuwa ga Allah kai tsaye kamar yadda da a ce musu ibadur rahman kamar yadda Allah ya kira wasu ya ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahilun qalu salama kaga kenan an ce musu bayin mai rahama to nan kuma sai aka kira su da suna wato na ubangiji wato masu bin ubangiji kama a ce muhammadiyun wato a ce wannan muhammadawa ne an gane sai a ce ribbiyun wato ana nufin waɗannan jama'an Allah ubangiji an gane ko wato saboda bin Allahnsu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ai da yawa an samu annabi ba ɗaya ba ba biyu ba wato ku mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku ne farau ba saboda haka kuma kakku ji damuwa annabawan baya ma wato sun yi yaƙi kuma sahabbansu sun taimaka musu a wajen yaƙi kuma an kashe waɗansu daga cikinsu kuma kashe waɗansu bai sa sauran wanda ba su mutu ba sun yi rauni sun ƙi ci gaba da taimakon annabi sun jure sun dage saboda haka waka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kaseera da yawa daga cikin annabawa an samu sahabbansu masu bin Allah wato sun yi yaƙi tare da su yaƙi wanda yake mai yawa ko kuma da yawa daga cikinsu sun yi participating a cikin yaƙi fama wahanu lima asabahum fi sabilillah dukkan abin da ya same su na rauni na jikkata na kisa da aka yi ta musu wannan bai taɓa sa sun sake jin tsoro na su fito su kare addinin Allah ba bai taɓa sa sun sake jin tsoro su fito su kare annabinsu ba ba su taɓa yin haka ba ma wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu kuma ba su taɓa yin rauni ba hakan bai sa cewa wani abokina a yaƙin jiya an kashe shi yau ni ba zan je ba a'a wa ma da'ufu hakan bai sa sun yi rauni ba wa mastakanu kuma ba su kaskantar da kansu ma abokan gabansu ko a yayi ne sukan sake fitowa idan annabin ya kira su sukan fito wa idza tunfirtum fansiru in an ce ku fito kawai abin da yake akan ku ku fito insiru khifafan wa thiqalan wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun ci gaba da juriya wato da fita domin ba da kariya wa annabin Allah kamar yadda sauran magabatansu sahabbai suka yi ma annabawansu wallahu yuhibbu sabirin to Allah yana son masu haƙuri waɗannan haƙuri da jiya muka yi a bayani akan su irin su ne ake nufi masu yin haƙuri wajen bin Allah masu yin haƙuri wajen barin saɓon Allah masu yin haƙuri akan abin da Allah ya ƙaddara musu idan Allah ya ƙaddara an yi nasara akan ku ko an kashe muku waɗansu ko an jimma wasu ciwo daga cikinsu to abin da ya kamata ku yi shine ku yi haƙuri idan kuka yi haƙuri za ku samu soyayya da ƙauna daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah yana son masu haƙuri saboda dama sunna ne na Allah zai jarrabe ku kuma ya ga haƙurinku walanabluwannakum bishai'in min alkhawfi waljuu'i wa naqsin min alamwali walanfusi wasamarat wabashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun to irin wannan zance ake bukata ma mu'mini idan Allah ya jarrabe shi da wani kaddara da abin da Allah ya kaddara mishi ya zama ya samu wato tasgaro a cikin al'amarin rayuwarsa hasara ya samu a cikin dukiyarsa hasara ya samu a cikin iyalansa hasara ya samu a cikin matsayinsa to ana bukatan yayi juriya yayi hakuri sannan kuma yayi wannan kalma da aka ambata yace mu na Allah ne kuma zuwa ga Allah madaukakin sarki muke koma sai ya sa abinda zai biyo bayan wannan aya zamu ji su ma mu'mine addu'a suka yi da suka tabbatar cewa Allah ya jarrabe su to me ya rage su yi sai dai su nemi sabati su nemi juriya su nemi hakuri Allah ya ba su juriya da hakuri don cin jaraba wanda an kai musu to kullun haka ake so mu'mini ya san ba zai taba yiwa ba ya rayu ba tare da jarabawa dole ne wato a rika jarrabaka yau ka samu daidai gobe ka samu kishiya to ka rika roƙon Allah ya rika baka juriya da iko na cin jaraba da yawa daga cikin mutane da suke wato sake hanya wanda waɗansu za su koma fashi da makami wasu su koma sata wasu su koma ai rashin juriya ne rashin hakuri ne Allah ya jarrabe su da talauci su kuma za su iya hakuri su zauna da talauci ba saboda haka bari su fita su je su kwace na wani ko su je su yi ta'addanci ma wani su karɓe nashi da za su yi hakuri da za su yi juriya wannan yanayi da suka shiga ciki wata ran zai fita inna ma'al usri yusra duk lokacin da kaga tsanani to akwai sauki a bayansa sannan kuma lokacin da mutum ya shiga bakin ciki ya shiga damuwa to lallai ya sani cewa yayewa daga wannan damuwan yana dab da shi kawai hakuri ake so ya danyi zai samu mafita idan ya kasa yi kuma sai ya afka wato ainihin da baki shine Allah madaukakin sarki yace wa ka'ayyin min nabi bai kamata ku ku damu ba sahabban annabi ai duka da yawa annabawa da yawa wanda suka riga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qatala ma'ahu ribiyun da yawa daga cikin sahabbansa masu bin Allah sun yi yaki tare da shi sun yi yaki tare da manzansu wato fama wahanu lima asabahum wato ainihin ba su ji tsoro ba saboda abin da ya same su fi sabilillah wajen ɗaukar kalmar Allah wama da'ufu ba su yi rauni ba wama stakanu ba su kaskantar da kansu ma abokan gaba ƴan uwansu ba wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu hakuri kuma ku yi hakuri ku jure za ku samu soyayyen Allah madaukakin sarki kaman wannan bayanin sun ji shi kuma sun gamsu da abin da aka gaya musu sai suka faɗi wannan kalma na baya
wama kana qawluhum illa قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
الله مدوكتين سركية وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا asabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin wato ba wani abin da suka fada bayan da suka ji wannan irshadi wannan shiryarwa wannan fadakarwa wannan tunasarwa da Allah ya musu zancen da ya biyo baya sai suka ce Allah ya ce ma kana qawluhu ba wani abin da suka fada illa an qalu kawai abin da suka ce rabbana ya ubangijin mu afrid ighfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana dhunubanmu wa israfana fi amrina da wuce iyakan da muka yi cikin lamarinmu wa sabbit aqdamana ka tabbatar da dugadugunmu akan musulunci ka tabbatar da dugadugunmu a wajen yaki domin ɗaukaka kalmar Allah wansurna ala alqawmil kafirin ka taimake mu akan mutane waɗanda suke kafirai kaga musulmi sun amsa kiran Allah a wannan lokaci domin yakin Uhudu yaki ne da musulmi ba su taba ganin yaƙi mai tashin hankali annabi yana cikin su kamar wannan yaƙi saboda yaƙi ne da an birkita musu lissafin su gabaki daya duk wani yanda kake tunanin yadda yaƙin ya kasance yaƙin ya wuce haka domin ba domin Allah madaukakin sarki ya kawo waɗanda za su ba da kariya wa annabi wato kuma Allah ya kaddara ba nan ne wurin mutuwansa ba lalle da an kashe shi saboda kafirai a wannan yaƙin ba su da target kwata-kwata sai annabi damuwarsu kawai su kashe annabi kuma duk wanda yake kama da annabi a yakin sai da aka kashe shi in dai sun ga kana kama da annabi za su cin maka har sai da suka tabbatar ba sa ganin wani mutum da ake gwadawa cewa ana ganin ko ana zaton wannan shine Muhammadu saboda suna ganin mai kama da annabi kamar Mus'ab ibn Umair yana kama da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da suka je suka kashe shi wato dan suna tsammanin shi annabi to sai da annabi daga ƙarshe akwai inda sahabbai suka hana shi fitowa ma wato sun koye shi ba sa bari ma ya leko dan a gane ma cewa yana cikin su domin in ya leko to duk inda aka ga ta inda yake kafiran nan da su sake yin runduna su yi wannan wurin dan suna so da su ga cewa wannan komandan sun karya shi kuma da zaran sun san in sun kashe shi to sun gama yin nasara wasu ma da su bar addinin daga lana saboda haka Allah madaukakin sarki yace makana qauluhum babu wani abin da suka fada la an qalu sai dai suna cewa rabbana ya ubangijin mu igfir lana zunubana gafarta mana zunubanmu wa israfana da kuma wuce iyakanmu fi amrina cikin lamarinmu wa sabbit aqdamana ka tabbatar da dugadugan wa ansurna ala alqawmi alkafirin ka taimake mu akan mutanen kafirin me ya faru kuma
fa atahumullahu thawaba ad-dunya wa husna thawabi al-akhirah wallahu yuhibbu al-muhsinin
atahumullahu thawaba ad-dunya wa husna thawabi al-akhirah sai Allah madaukakin sarki ya ba su wato lada na duniya da kuma mafi kyawun lada a ranar gobe kiyama Allahu yuhibbu al-muhsinin Allah madaukakin sarki yana son mutane waɗanda suke masu kyautatawa to anan Allah madaukakin sarki ya ba wa mu'minai wato iko na samun nasara a cikin rayuwarsu wato bayan wannan yaki tunda sun roki Allah sun nemi gafaran laifin da suka yi wanda yasa aka jarrabe su a wannan yaki sun roki Allah ya tabbatar da su akan dugadugan su wanda yake ainihin wato na ƙwarai sai Allah madaukakin sarki ya ba su dama na samun nasara a waɗansu yaƙoƙi da suka zo a gaba sannan kuma ya ba su mafi kyawun lada wato ainihin a ranar kiyama shine Allah ya yarda da su kuma ya ba su aljanna wadda take madawwamiya Allah yake yana son masu kyautatawa wato cikin bautansa da kuma ainihin mu'amalarsu lallai ihsani babban abu ne kuma Allah madaukakin sarki yana son masu ihsani wato ko dai a cikin rayuwarsu na mu'amala ko tsakaninsu da Ubangiji ihsani tsakaninka da Ubangiji shine abinda wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara wato ka bauta wa Allah kaman kana ganin sa idan kai baka ganin sa ka sani lallai Allah madaukakin sarki yana ganin ka to ihsani kuma tsakaninka da mutane wato shine kyautata mu'amala tsakaninka da jama'a ya zama mu'amalarka da mutane akwai mutuntawa akwai kyautatawa akwai sanin ya kamata ba cin zarafi ba musgunawa ba munantawa saboda wata dama daga cikin damammaki da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka to in ka zama mai kyautatawa to Allah madaukakin sarki zai kyautata maka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama arrahimuna yarhamuhum arrahman wato masu tausasawa masu kyautatawa to Allah madaukakin sarki wato yakan kyautata musu har ila yau Allah madaukakin sarki na ci gaba da bamu labari game da abin da ya shafe wato yakin Uhud kamar yadda muka ambata yakin Uhud lokacin da ainihin wato sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga cikin fagen yaki abu na farko da aka fara yi wato an fara yin mubaraza an fara mubaraza a filin yaki an ce mubaraza shine fito na fito wato a ce ku ku fito da naku waɗannan ma su fito da nasu daga cikin wato ainihin kafirai an samu wanda yake dauke da tutan wato Talha ibn Usman wanda shine yake dauke da tutan kafirai wato ya fito yana takama yana kira ko akwai wanda zai fito ne su yi mubaraza tsakanin shi da shi ya yi ta zagawa ya koma ya bi ya zaga yana cewa to ku da kuka ce a aljanna ce take jiran ku mu kuma wuta ne take jiran mu to waye zai zo ya kai ni wuta ko kuma ni in kai shi aljanna to yana ta faɗan wannan ba dai wanda ya fito can an jima sai ya faɗi wata magana wanda ya fusata al'ummar musulmi sai sayyidina Ali ya yi waje sai ya fito ya ce to gashi na fito kuma ina maka rantsuwa lalle ɗayan mu wani mu zai tafi aljanna wani kuma zai tafi wuta saboda haka suka fito aka yi mubaraza aka fara wato ainihin sara kafin ayi aune sayyidina Ali ya sara kafarsa guda ɗaya wanda kafan ainihin wato ta balle daga jikin yar uwanta sai ya fado akan dokin sai sayyidina Ali ya yiwo kansa to bayan ya yiwo kansa ya fadi ainihin tufafinsa ya yayi wato ya yi tsaraici sai yake magana da sayyidina Ali yana cewa yana roƙonsa saboda dangantaka wato da ke tsakaninsu sai sayyidina Ali ya juya ya kyale shi musulmai suna ce ya baka karasa shi ba yana cewa na isa kansa na samu yayi tsaraici saboda haka sai naji kunya na ma in karasa wato kusa da shi saboda haka na kyale shi to lokacin da aka zo ana kokarin za a hada wato runduna za ta hadu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko takwabin sa ya daga ta sama yace man ya akuz hadha minni waye zai karbi wannan takwabin a hannuna babasatu aidihi duk sahabbai kowa na kan hannu abani abani kowa na so a bashi takwabin manzon Allah kowa na ce ni sai annabi yace man ya akuz hadha bi haqqi waye zai karbi takwabin nan da hakkinta sai kowa ya jada hannunsa saboda yanzu kowa bai san me hakkin takwabin yace wa zai karbi takwabin nan da hakkinta tunda takwabin hakkin takwabin shine in ka karba to sai dai fa ba zai yi ka gudu ba ba zai yi ka koma da baya ba sai dai in da ka mutu saboda haka ka rike takwabin nan har zuwa mutuwa sai wani mutum da ake kiransa Simak ibn wato Kharsha wanda aka fi sanin sa da Abu Dujana sai Abu Dujana ya tambaye annabi cewa ma haqquhu ya rasulullah me haƙƙin wannan takwabi sai annabi ce an tadriba bihi al'adu hatta yanhani ayi ta dukan abokan gaba da takwabin nan sai ya lankwashe saboda haka Abu Dujana yace a bani ni na karbe ta saboda haka Abu Dujana wato ya karba shi kuma Abu Dujana dama mutum ne jarumi sannan kuma wato yana daga cikin mutane waɗanda suke suna da barazana a wurin yaki in ya fita wurin yaki ya iya tada kura yana kaiwa yana kawowa yana kirari makansa wanda akan razana da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi lokacin da ya karbi takwabin nan yana wani tafiya na takama tukunne yana kirari sai annabi ya ce innaha lamishyatun yubghiduha Allah illa fi misli hadha al-mawtin yace tafiyan Abu Dujana irin tafiya ne da Allah baya san irin sa sai dai aurin yaki ne yace in aurin yaki an yarda da irin wannan tafiya saboda abin da yake na alfahari da ainihin wato gadara Az-Zubair ibn al-Awwam yana bayani akan wato Abu Dujana yace lokacin da Abu Dujana wato ainihin ya karbe wannan takwabe yayi yaki saboda da ya tashi fitowa da zai fita bayan ya karbi wannan takwabin sai selecting din wasu daga cikin wato cikin sojojin yaki yace ya manzo Allah aban wani duk sai aka bashi su da suka tashi da su fita sai ya ba ma kowa bakin tsumma yake daura akan kowa ya daura yace to wannan bakin tsumma na mutuwa ne saboda ka duk wanda ya daura ya san cewa mun fita kenan babu dawowa saboda haka suka fita wato kaman wata bataliya ce a cikin bataliyan musulmi amma bataliyan Abu Dujana wanda suke rike da takwabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Abu Dujana ya zama baya haduwa da wani duk wanda suka hadu da shi wato cikin mushrikai sai sun kashe shi ko kuma sun yi masa rauni wato ainihin haka aka ci gaba da buga wannan yaki to bayan daga farkon lamari yaki sahabbai sun riga sun yi shiri wanda yake shiri mai kyau tawaga Abu Dujana nan ta yi tasiri a cikin wannan yakin a farkon lamari saboda tawaga ne na mutanen da suke sun iya yaki sannan kuma ba su da tsoro mutane ne da ba su da tsoro kuma sun dauke mataki mai karfi kwarai da gaske wanda duk wanda suka isa kansa wato sai sun kashe shi ko sun raunata shi to a wannan lokacin Allah madaukakin sarki ya ba wa musulmai nasara wato a farkon lamari ke ya zama musulmai suna kashe kafirai duk inda suka tafi sannan kuma ga mutanen da aka zuba su akan dutse wanda sun riga sun tsara hanyoyi guda biyu wanda a planning din kafirai sun riga sun yi wato ainihin planning na cewa Khalid bin Walid zai fito ta dama sannan kuma wato Ikrima ibn Abi Jahl zai fito ta hagu wanda za su zo su sa musulmi a tsakiya su kuma annabi ya riga ya saka su sun toshe waɗannan area in sun dan leƙa ya su ga ina musulmai suna na a wurin da kibawunsu wato ainihin suna zaman jira koda wani zai leƙo saboda haka aka tarwatsa su aka kora su to har sai fa da ainihin aka samu matsala wannan matsalan da aka samu ita ce da mu iso kanta nan gaba kaɗan me Allah ya ce gaba
ya yi آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين
بل الله
مولاكم وهو خير الناصرين
الله مدوك إن سركيت يا أيها الذين آمنوا يقول أنكم كإيمان إن تطيعوا الذين كفروا idan kuka yi da'a ma waɗanda sun kai kafirci kuka bi su akan abin da suke so yarudukum ala aqabikum da su juyar da ku akan dugadugan ku kubar addini batan qalibu khasirin wallahi sai ku dawo cikin masu hasara wato idan kuka ce karantarwa kafirai za ku bi to su damuwan su su raba ku da addini waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa su burin su wallahi su ga cewa sun maida ku kafirai kaman yanda su suka kafirta wannan abin da dai Allah yake cewa in tuti'u nan da'a ana nufin cikin al'amarin addini ba zai taba yiwa ba a ce waɗanda ba addinin ku ɗaya ba sune da su gada muku ya da'a yi addini to nan kuna so ku bar addinin ku amma akan al'amarin duniya kuma shikenan wanda ya fi iyawa shi zai gada maka to da ka ko wanda ba musulmi bane in shine injiniyan ku wajen za a yi gini to sai abin da ya faɗa dole shi zaka yi ba zaka jawo wannan ayan ka ce to Allah ya ce in tuti'ul ladina kafaru ya rudu'a nan ai ba magana addini ake ba ana maganan duniya ne dan kuma antum a'lamu bi umuri dunyakum ko kuka fi sanin lamarin duniyan ku da ka duk wanda ya fi sani shi sai jagoranta ayi tai musulmi ne shi ba musulmi bane babu wata matsala amma lallai al'amari na addini to ba zai taba yiwa musulmai su ce su zauna suna jiran kafirai ne da su musu bayanin yadda za su yi addini ba su damuwan su su raba ku da wannan addini da kuke yi ba sa buƙatan ku yi addini wato ainihin na musulunci in tuti'ul ladina kafaru yarujukum za su mayar da ku ala aqabikum akan digadiganku watan qalibu kafirin wallahi za ku koma kuna masu hasara balillahu maulaku ku bar wannan al'amari Allah dai shine majibincin lamarin wannan alwilaya ce wato khassa ana nufin keɓantacciyar wato jiɗinta domin Allah maɗaukakin sarki shine yake jibintar lamarin ku duka da musulmai da wanda ba musulmai ba da masu da'a da wanda ba musu da'a ba to amma su kuma mu'minai suna da jibintar lamari na musamman daga wajen Allah ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah kaga Allah madaukin sarki ce ku saurara waliyan Allah wato waliyan Allah a ainihin ba su da tsoro a nan gidan duniya ba sa wato ba su da tsoro a lahira ba su bakin ciki game da abin da suka bari a duniya kaman ka tabbaya su waye sai Allah ya ce wanda suka yi imani kuma suka ji tsoron Allah suna da albishir tun a duniya sannan kuma suna da shi a ranar gobe kiyama to irin waɗannan waliyai wato bayin Allah wanda Allah madaukakin sarki yake so wanda Allah yake jibintan ainihin wato al'amarin su sune wanda suka maida al'amuran su zuwa ga Allah bare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito cikin hadisul qudsi daga Allah madaukakin sarki man adali waliyan faqad azantuhu bil haqq ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa rijluhu allati yamshi biha wa yaduhu allati yabtashu biha wa la in sa'alani law utiyanna wa la in ista'azani law aidanna wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabd nafs al mu'min yakrahu al maut an akrahu masa'atahu kaga wannan shine waliyin Allah wato wanda ya zama da jinsa da ganinsa da damkansa da tafiyarsa da duk abin da yake aikatawa yana lura da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa akai yana kiyaye dokokin Allah to irin waɗannan sune wanda Allah ya ce duk wanda yake adawa yake gaba da masoyina kaga wannan masoyi ne na musamman wanda nake kula da shi kula na musamman to ina sanar da shi za mu yi yaki da shi duk wanda yake adawa da masoyina to Allah ya ce a gaya masa za su yi yaki da Allah subhanahu wa ta'ala to balillahu maulakum Allah madaukakin sarki shi ne majibincin lamarin wa huwa khairun nasirin kuma shi ne mafi alherin masu taimako wato duk wanda zai taimake ka taimakonsa zai zama kasar taimakon Ubangiji domin duk wanda Allah ya taimake shi to wannan an gama taimakonsa wanda kuma bai samu taimakon Allah ba to har yanzu na buƙatar taimako saboda haka Allah yake nisar da mu'minai ka ku dogara ga kowa ku dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi alherin masu taimako mai Allah zai muku
الذين كفروا الرعب بما الظالمين
الله مدوكين سركي يتي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب da sannu zamu jefa tsoro a cikin zukatan wadanda suka kafirta wato kafirai wadanda suke shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala to da sannu zamu jefa tsoro a cikin zukatan su wato bima ashraku billah saboda abinda sun karika yi na shirka wa Allah madaukakin sarki ma lam yunzil bihi sultan irin abinda Allah bai saukar musu da hujja a ce su rike dan maraki ko su rike ainihin gunki a matsayin abokin tarayya wa Allah madaukakin sarki tun da har haka ne ku kada ku daga hankalinku mutanen da suke bauta ma wani ba Allah ba ba zai iya yiwa su zo su gwada kwanji da wanda suke bautan Allah wanda suke bautan Allah su suna da tabbas akan makoman su su ko wadannan ba su da tabbas saboda haka ba za su iya jurewa a kashe su domin kare gunki ko domin kare shirme ba wanda sun san ba zai iya yin musu komai ba to zamu jefa tsoro a cikin zukatan su saboda abinda suke yi na shirka wa Allah madaukakin sarki wanda Allah bai saukar musu da hujja akan haka ba amma awahumun nar kuma makoman su wuta wa bi istamasu wazalimi tir da makoman mutane wadanda suke wato ainihin azzalumai wato in aka ce mutun ya gama rayuwarsa ya mutu kuma wuta zai shiga wannan tir da rayuwar da yayi a duniya gaba daya kuma tir da makoman sa idan ta kasance wuta ne Allah ya kiyaye walaqad sadaqakum
Allah walaqad sadaqakum Allah wahdahu إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين
الله مدوكين سركي يتي ولقد صدقكم الله وعده حقيقة الله مدوكين سركي يا cika muku alƙawarin da ya dauka muku istahsunahum biizni yayin da kuke kashe su da izinin Allah hatta idza fashiltum har sai lokacin da kuka tarwatse wa tanaza'tum fil amri kuka yi jayayya cikin lamari wato cikin umarnin annabi wa asaitum kuka saba min ba'di ma araakum ma tuhibbun bayan an gwada muku abinda kuke so na ganima minkum may yuridu dunya ko wadanda sun zo yakin nan dan su samu duniya ne wa minkum may yuridu al-akhirah ko wanda kuma sun zo domin su samu lahira thumma sarafakum anhum sa'anna Allah ya juyar da ku ga barin kafirai li yabtaliyakum dan ya jarrabe ku wala kad afa ankum amma dai duk abin da ya faru amma Allah ya yafe muku wallahu zu fadlin ala al-mu'minin lalle Allah madaukakin sarki ma abucin falala ne ga mu'min wannan abin ya faru a lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su Abu Dujana da sauran sahabbai suka fito da wata shi'ar wato a filin yaki na amut amut wanda ita ce kalman da suke fada wato kowa da kowa daga cikin su wato kaman suna gwada cewa su dai a wannan yakin sai dai a mutu gaba daya wato kawai ana cewa aje a mutu wannan ya razana kafirai kwarai da gaske kamar yadda zamu ga a wannan yaki sayyidina Hamza yayi shahada irin yadda yayi jarinta da irin yadda ya rika kashe kafirai Mus'ab ibn Umair Abu Dujana Abu Talha al-Ansari Sa'd ibn Abi Waqqas duka waɗannan in aka gaya maka irin aikin da suka yi a farkon yaki da yadda suka rika tarwatsa rundunan kafirai har sai da suka raka su gabaki daya a lokacin da suka raka su sai kuma waɗanda suke kan duwatsu masu kibawu sai suka ga filin wurin ba kowa wato an riga an raka su gaba daya sai suka ga wani ya yadda kazansa wani ya bar dokinsa ya arce da gudu wani ya bar kaza sai suka fara al ganima yana cewa gafa ganima ga ganima zahara ashabukum fama tantazirun cewa ƴan uwanku sun samu nasara me kuke jira mutanen kan dutse a didduro sai Abdullah bin Jubay wanda shine shugaban su sai yake gaya musu anasitum ma qala lakum rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun manta abinda annabi ya gaya muku ne ya ce kada mu yadda mu sauka a wannan wurin ko an yi nasara akan mu ko kuma mun yi nasara saboda haka kada mu tafi. Suka ce a'a mu ba za mu yadda ba, lallai za mu je mu ma mu shiga sauran cikin rundunan yaƙi, in ba haka ba da a zo a manta da mu a cikin ganima, a zo a ce ai mu ba mu shiga cikin yaƙin ba, mu muna kan dutse ne muna zaune. Kawai sai suka sauko, suna ta saukowa ana ta zuwa ana tattaro ganima. Lokacin da aka kora mutanen nan, su kuma dama waɗanda aka ajiye su dama da hagu, su dama suka leko suka ga kawai akwai jama'a ne, yasa suka kasa shigowa. Kuma wanda suke saman nan masu kibawu ne, da suka ga cewa na saman ma sun sauko gaba ɗaya, sun yi kan wannan filin wurin da aka yi yakin, alhalin waɗannan an raka waɗancan, shikenan magana ya ƙare. Sai kuma su sai suka taso, saboda haka waɗannan suka fito ta dama, waɗannan suka fito ta hagu, suka yiwo kan dutsen. Waɗanda suke kan dutsen nan kwata-kwata ba su wuce ainihin wato mutane goma ba, ko mutane bakwai, ko mutum sha uku. Aka ci gaba da fafatawa da su har aka kashe su dukansu. Saboda haka su musulmai kafin su yi aune, masu ɗiban ganima suna ɗiba, wanda suka raka waɗancan sun raka su, sai kuma ga waɗannan sun fito musu ta baya. Fitowar waɗannan ta baya, musulmai sun juyo, waɗanda suka raka su su ma kuma da suka ga musulman sun juyo su ma suka sake juyowa. Shikenan kaga sun haɗa su a tsakiya kenan. To shine inda Allah yake hatta idza fashiltu, sai da kuka kawo fashal, kuka kawo wargajewan al'amari, watanaza'atum, kuka koma jayayya akan dutse, wasu suna ce ka a sauka, wasu suna cewa a sauka, watanaza'atum fil amr, kuka yi jayayya kan lamarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan ya riga ya bayar da umarni cewa kada a sauka. Saboda haka shi Khalid bin Walid wato yana ganin cewa gashi al'ummar musulmi duka sun dawo sun haɗu a wuri guda, shikenan sai ya juyo da jama'ansa, su ma waɗancan suka juyo. Watanaza'atum fil amr wa asaitum, kuka saba abinda Annabi ya ce ku yi, min ba'di ma arakum ma tuhibbun, bayan Allah ya gwada muku abinda kuke so. Aka zo suka ritsa musulmi a tsakiya, to gaba ɗaya sai musulmai suka zama wato uncontrolled, ba commander, ba wanda zai ce ga yanda za a yi, saboda an rikita su gaba ɗaya. Waɗannan sun fito musu sanan sun juya suna wannan ɗinsu, sai kuma waɗannan suka dawo daga baya su ma kuma sai suka dawo. Shikenan sai ya zama ba wanda zai ce ga yanda za a yi, kawai wuri ya hargitse su, kuma daga zuwansu suna target kawai ta ina ne za su ga Annabi su wanda ɗinsa, suna ganin sun kashe shi kawai, to sun kashe yaƙin gaba ke da. Saboda haka suka samu wani gungume man dutse, wato wani ya samu ya ga saitin yadda Annabi yake, duk da ya ga sahabbai suna kekewaye da shi ana ƙoƙarin wato ainihin a bashi kariya, sai wani ya jefa wato wani babban dutse, wanda wannan dutsen wato ya kwankwaɗa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka karya mishi kan karan hancinsa da haƙoransa ainihin wato guda hudu na sama da na ƙasa, sannan kuma aka fasa ainihin wato kan jini ya zama ya rinƙa fita wato a kansa, aka rasa yadda za a yi. Annabi da kansa yana cewa kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahu, ya mutane da su rabautu suna fasa kan annabinsu, wa kasaru rubaiyata, suna karya mishi haƙura, alhalin shi kuma yana kiransu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To aka zo ana cikin wannan yaƙi, sai labari ya yaɗu cewa an ma kashe Annabi. Wannan dutse da aka jefa wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi, kuma bayan ya faɗi ya gudundula ya faɗi a cikin wani rami, kuma sabban da suke kare shi an hargitsa su, saboda haka sun wargaje, ba wanda ya san Annabin yana nan, Annabin baya nan, kawai labarin da ake ta cewa kawai utila Muhammad, utila Muhammad, an kashe Muhammadu, an kashe Muhammad. Wannan yanayi ya daɗa hargitsa wuri. Sai Mus'ab ibn Umair wato ya taso, lokacin da ya taso kafirai suka sake hangensa, sai suna ganin kaman wato Annabin ne, suka sake yin kansa shi ma kuma ainihin wato suka kashe shi. A nan ma Qurayshawa suka sake faɗan cewa sun kashe Muhammad, bayan wancan labari wato ainihin da aka rinka faɗa cewa an kashe Annabi, an kashe Annabi. Sahabbai suka ci gaba da wani irin yaƙin da ba su san kansa ba, saboda rashin sanin kan yaƙin da suke yi, har sai da aka wayi gari wasu ma daga cikin sahabban suna kashe junansu. Domin Yaman, shi Yaman shi ne baban Huzaifa, wasu musulmai sun rufa shi a guje suna so da su kashe shi, shi kuma Huzaifa ya gansu, kuma ya gane babansa ne, yana bin su a baya yana abi abi, babana ne babana, ina kafin ya isa sun je sun kashe shi. yana ta musu babana ne fa babana su sun dauka wani kafiri ne saboda sun riga sun rube sun harjide ga baki daya to shi da kansa yake cewa wato ainihin Allah ya ji kayinku akan abin da kuka yi saboda kun yi shi bisa kuskure to a wannan lokacin ne wasu daga cikin musulmai da suka samu labarin cewa an kashe annabi sai suka ga to su ba za su mai yaki wasu suka lallaba suka fita a filin yakin suka gudu gefe waɗansu kuma a filin yakin ma suka yadda makamansu kawai suka gwada su sun yi saranda tunda kawai an riga an ce ma an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin ne isan da muka kawo jiya Anas ibn Nadir wato yazo yake samun sahabbai suna zaune yana tambayen su me kuke yi kun zo kun tsaya da makamanku ba za ku shiga filin yakin ba suka ce to an ce an kashe annabi saboda kan an kashe annabi muka ba abin da zamu yi yace ya qaum in kana muhammad kar qutil fa inna rabb muhammad lam yaqtul in an kashe muhammad to ku sani ubangijin annabi muhammad ai ba kashe shi ba wa matu ala ma mata rasulullah wa mutu ala ma mata rasulullah ku je ku mutu akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu shine sai yace allahumma inni a'tadiru ilayka mimma qala haula ya allah ina kawo maka hanzari game da abin da yan uwana musulmi suka faɗa su ba za su iya yaki ba tunda an kashe annabi wa ubri'u ilayka mimma ja'a bihi haula ina barrantar da kaina daga abin da kafirai suka zo da shi a lokacin ne ya haɗu da sa'ad ibn mu'az yake ce masa ya sa'ad inni la'ajidu riha aljannati min bayni uhud wallahi ina jin kanshin aljanna tsakanin dutsen uhud saboda haka ya shiga aka ci gaba da yaki da shi aka ci gaba da yaki har inda aka zo aka kashe shi wanda aka samu sara da suka ya fi 80 a jikin su to akan sa ne Allah ya saukar da ayan min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila Allah yake daga cikin mazaje wato ainihin daga cikin mu'mine akwai wasu mazaje wanda suka gaskata alƙawarin da suka yi ma Allah saboda dama sa shi wato Anas ibn Nadir yana cikin wanda suka yi alƙawari saboda shi bai je Badar ba yace to ni kuwa ina fata wani yaki yazo idan wani yaki yazo wallahi la in arani Allahu mashhadan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam la yuriyanna Allahu kayfa ma asma in har wani yaki ya hada ni da annabi sai Allah ya gwada ma mutane abinda zan aikata saboda haka Allah ya tabbatar da cewa yayi alƙawari kuma ya cika alƙawarin Allah ya ce a cikin mu'mine akwai mazaje wanda sun ka gaskata alƙawarin da suka yi wa Allah fa minhum man qada nahbahu akwai wanda rayuwarsu ya riga ya tafi wa minhum man yantazir akwai wanda kuma suke jira wa ma badalu tabdila ba su canja ba daga abin da aka san su wato canja ba saboda haka yanzu gashi al'ummar musulmi an gurgaza musu lissafi sun rasa kan da zasu to me ya jawo saba ma maganan annabi da kuma waɗansu manufofinsu shine su samu duniya to Allah yake duk da haka na yafe muku wallahu zu fadlin alal mu'minin domin shi Allah ai mai falala ne game da mu'minai aya ta ƙarshe
tus'iduna wa la taluna ala ahadin war-rasulu yad'ukum fi ukhraakum fa'asabakum ghamman bighammin likay la tahzanu ala ma fatakum likay la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun
Allah madaukakin sarki yace iz tus'iduna yayin da kuke haurawa kuka doshi inda dutse yake a kuke kuna kokarin guduwa wala taluna ala ahadin ba kwa juyowa ma kuna kallon kowa gudu kawai kuke yi war rasulu yad'ukum fi ukhraakum annabi na bayan kuna kiran yana cewa ilayya ibadallah ilayya ibad ku dawo mana zuwa gare ni bayin Allah ina fa asabakum ghamman bi ghammi sai bakin ciki ya same ku akan wani bakin ciki bayan gashi an kakkashe muku mutane kuma an ce ba annabin ya mutu kaga wannan damuwa akan damuwa ku ba ku yi nasara ba gashi da kuna ganin kaman ga nasara har kun fara diban ganima yanzu an zo an tarwatsa ku babu ganima kuma labari ma yazo an ce muku annabin ba ya mutu shine fa asabakum ghamman bi ghammi wato wani damuwa akan wani damuwa Allah yake mun muku haka ne likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wato da yasa labari yazo muku da cewa annabi ya mutu dan kada ma ku samu bakin ciki akan abin da ya tsere muku na ganima da kuma abin da aka muku rauni na jiki. Yanzu ba an sare hannunka ba, yanzu ba da ka samu ganima yanzu ya kufce ba, to kana cikin damuwa ya kace annabi ya mutu, yanzu da ka tuna wadancan na fata kun gane. Saboda haka ma labarin zuwan mutuwan annabi ya share wadancan ma damuwoyin da kai la tazanu ala ma fatakum wala ma asabakum, zuwa haka wadannan sun zama ba komai ba. Saboda yanzu damuwar da aka shiga damuwa ce wadda ta wuce dukkan damuwa. To mutum na farko wato shine Ka'ab ibn Malik, shine ya gano annabi ya mutu. Ka'ab ibn Malik da yazo bakin wannan ramin kawai sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama wato ainihin yana kokarin fitowa da kansa a cikin ramin, sai ya daga ya ce jama'a ga annabi, sai annabi ya kamo kafansa ya ce kai shiru har kai magana. Ayyanin suka ji kuma ga annima ina nan anan kuma magana ya dai sake lalacewa. Yace yayi shiru, sai Ka'ab yayi shiru ya riko hannun annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi wato ya fito da shi. Bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito, to yanzu sahabbai da su sake dawowa, saboda da zaran sun ji kuma an sake ce annabin fana nan da rai, to kuma wasu da su yi karfin gwiwa nan dole kuma su sake dawowa, ya da ai yanzu kuma a tabbatar an yi escape din annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ce innal ladina tawallaw minkum yawma iltaqal jam'ani innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasab. Kaga wanda suka juya suka gudu nan, wallahi shaytan ne ya kwashi kafansu saboda sashin abinda suka aikata. Amma walaqad afallahu anhum, duka dai Allah ya yafe musu. Inna Allaha ghafurun halim, saboda Allah bai gafara ne kuma Allah madaukakin sarki wato yana da juriya kwarai ta fuskan hakuri, da ai ta masa abu yana yafiya wato ba zai kama mutum. To yanzu anan annabi sallallahu alaihi wasallam an same shi yana nan cikin rayuwarsa, yanzu ya za a yi wato da waɗannan sahabbai waɗanda suke wato suka tarwatse, ya za a yi a nemo su a tabbatar musu da cewa annabi yana da rai ba tattare da su sauran kafiran wato sun san da wannan labari. A lokacin shi Ka'ab ibn Malik suka fito da annabi sallallahu alaihi wasallama, wasu sahabban da suke wannan wurin kamar sahabbai mutum guda tara ko guda bakwai, wato a guda tara wanda bakwai daga cikin su ɗan Madina ne, guda biyu kuma wato mutanen Makka ne. To a lokacin sai suka yi ƙawanya wato suka zagaye annabi sallallahu alaihi wasallama, suna so lallai su haura da shi kan dutse, suna ganin in har suka haura da shi kan dutse to an yi wato annabi ya escape, don waɗannan ba za su iya zuwa su hau wato wannan dutse da dawakansu. To a lokacin suka yi shiri na yanda za a yi, aka zuba waɗansu wanda su in wasu sun taho ne za su tare su a cikin mutum taron nan, su kuma saura suna kokarin yanda za a yi wato su rinka hawa da annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda an riga an masa rauni ta ko ta ina, ya riga ya ji ciwo, jinin nan yana fita ainihin wato a kansa. A lokacin sun yi kokarin ya za a yi da jinin mu, sun kawo ruwa suna wanke ainihin wato jinin, sai jinin yana ci gaba da fitowa kuma. Saboda haka sai suka duba wani tabarma irin na karauno, wato ainihin suka dan sa masa wuta a jikinsa da ya kama, sai suka yi lalat ma wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam jinin yake fita, to sai jinin ya tsaya. To a wannan wurin ba fa an bar yaki bane, ana fita yi a filin, ana ta yi kowa dai ana hargitsa ne, kowa yana iya abin da wannan ya kama wannan. Su sahabban suna gani cewa a lokacin ga sahabbai ƴan uwansu wato su ana ta kashe su, ga wannan ya fa'i, su ga an kashe wannan, su ga wannan. Sai Talha ibn Ubaidillah, to shi da yake wato jarumi ne sosai, shi sai suka bar shi a gaba da takwabinsa, saura kuma wato suna gefe da annabi sallallahu alaihi wasallama, wasu kuma suna kokarin daga shi wato suna tura shi. To Talha nan yayi ta yaki har sai da wato aka yi rauni ma hannun damansa, wanda ƙarshe da hannun daman shanyewa ta zama ta shanye, ba ta aiki ga baki ɗaya, saboda kibawun da aka rika harbawa wanda an yi saitin annabi zai tsare wato kai hannunsa ya sa ta soke shi ya balle ya ci gaba har sai da ya zama hannun ta dawo ba ta iya yin aiki, yamma yadda takwabinsa ainihin wato hannun haguna ya ci gaba da yin haka. Sannan wato ainihin suka yi kokare suka dora annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani kamfa wadda Zubairu yana cewa naji Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yaje dai kama hawa kanfan ya zama ba zai iya ba, sai Talha yazo ya sunkuya, wato ainihin Annabi ya taka gadan bayan sa ya haura kan wannan ainihin wato kan kanfa. Sai Zubairu ya ce naji Annabi yana cewa aujaba Talha, yana cewa aljanna ta tabbata ma Talha. Sa'd ibn Abi Waqqas a lokacin da Talha ya bar wannan wurin yazo ya daura Annabi, shi kuma sai ya karbi wato ainihin Talha a wannan wurin yana kare waɗanda suke zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi bakansa akwai kibawu a ciki, sai ya daga ya mika ma Sa'd ibn Abi Waqqas, yana cewa irmi ya Sa'd fidaka abi wa ummi, yana ce har ba kawai ya Sa'd, na fanshe ka da mahaifiyana da mahaifina. Shi kuma Sa'd ya fi kowa iya harbi, domin harbi shi a wurin sa yanzu ne, in yayi saiki sai ya samu, kuma harbin sa da sauri ne, yana ja in yasa zai harba, yana ja in yasa wato ainihin zai saki. Sai Annabi yana cewa na fanshe ka da mahaifiyana da mahaifiyan. A lokacin Annabi yana cewa la sautu Talhatu fil jaishi khairun min fi'a, yana cewa wato idan Talha yayye kuwa a cikin runduna ya furaza na kafirai sama da mutum 50 ko 100, wato in suka yayye kuwansa, saboda yana da murya kwarai da gaske. Sai suka zama waɗannan tawaga ɗin dai wato suka yi ƙoƙari suna ba da kariya, suna riƙe da abu na kariya irin turs ɗin nan, wato garkuwa, suna kare harbi da ake suna karewa. Ƙarshe dai kafirin suka matso har inda suke ana bugawa, ka abun kariyan shi kansa aka karya shi gida biyu ko gida uku. To a nan ne in an kawo harbi sai Talha ya juya bayansa, wato ya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunkuya, sai ya juya bayansa sai a harbe shi, wato kibiyar ta take shi a baya, wani cikin musulman ya zo ya kama ya balle ta a ci gaba. Haka fa suka rinƙaye har sai da suka haura da Annabi sallallahu alaihi wasallam wato kan wannan dutse ainihin na Uhud. To a lokacin ne kafirai suka tabbatar da cewa wato Annabi ya riga ya tsere musu, amma dai ba su tabbatar shi ne ko ba shi ba. Lokacin da sahabbai suka samu wannan bakin ciki akan bakin ciki, amma su wanda suke kusa da Annabi sun san cewa Annabi ya sha na ƙasa ne dai, ba su san labarin da ake ciki, wani hali Annabi yake ciki ba. Wallahu khabirun bima ta'malun, Allah madaukakin sarki ne ba ku labari ne game da abin da ainihin wato kuka aikata. To a wannan yakin akwai wata da ake kiranta Nusayba wato binti Ka'ab, tana daga cikin wanda suka ba da kariya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da takwabinsu, kuma tana ainihin harbi da kibiya, ita ma an mata rauni wato iri-iri, wadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu ya sha ta hanyar ba da kariya na waɗannan mutanen da suke kewaye da shi, wanda bayan sun haura da shi ne tawagar da Sayyidina Abubakar yake tare da ita, wato da su Abu Ubaida ibn al-Jarrah suka taso su ma, kuma suka ƙara zuwa suka ba ma waɗannan wanda suka kewaye Annabin ƙarfi, suka tabbatar da cewa wato ainihin an tafi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda a lokacin an samu sahabbai sun kai mutum 30 wanda suka zo wato suka kewaye Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai Qatada, akwai Sabit ibn al-Dahda, akwai Sahal ibn Hurayth, akwai Umar ibn Khattab, akwai Abdurrahman ibn Auf, akwai Az-Zubair ibn al-Awwam, duka waɗannan dai suka zo suka samu dama, wanda Sayyidina Umar da kansa a lokacin ya sake shi ma shiga inda Sa'd ibn Abi Waqqas da Talha ibn Ubaidillah suka ci gaba da kore kafirai, wato ta yadda za a iya samun dama har a tseratar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan yaƙi kamar yadda na gaya muku yaƙi ne ta yadda duk kasuran tashi yaƙin ya wuce haka, wato an yi yaƙi an ɗau lokaci, wanda su karan kansu kafiran sun gaji da yaƙi, saboda sun ga jarumta na al'umman musulmi wanda su ɗan kaɗan ne, amma sun ja su da yaƙin an yi tayi har sun gaji. Sai sa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka haura dutsen, su kansu kafiran sai suka ja iska a matsayin cewa wannan yaƙin a bar shi a huta, saboda an yi yaƙin nan an jima ana yin sa, ba a samu an kammala da shi gaba ɗaya ba, ta yadda za a yi nasara duk fitattun komandojin Annabi ya zama an kashe su, da shi kansa Annabin da fitattun komandojin ya kamata a ce a iya yanda aka yi yaƙin nan, yanda aka gwada musu fin ƙarfi, ya kamata a ce wato an yi nasara a kansu. To amma kuma Allah maɗaukakin sarki bai ba su iko ainihin akan haka ba. To yanzu sahabbai sun yi nasara, sun haura kan dutse, an haura da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan dutse. Idan Allah ya kai mu gobe, za mu ji kuma me ya faru, yaya aka yi akan dutsen nan, saukowa aka yi, me kuma ya ci gaba da faruwa, yakin ya dawo an ci gaba, an tsaya akan haka, suwa suka yi mutuwar shahada, suwa yi suka yi kaza, suwa yi suka yi kaza, sai Allah ya kama gozo abinda muka faɗa na daidai. Allah shi ba muladansa, abinda muka yi shi bisa kuskure Ubangiji ya fi mana. Allah ya sa mu tarayya. Bismillahirrahmanirrahim. Wannan yake cewa assalamu alaikum, da fatan zaka sha ruwa lafiya, Allah ya sa haka. Malam, ina hukuncin wanda ya ajiye kuɗi a account ɗinka mai yawa sai banki suka saka maka interest, ya halatta mutum ya yi amfani da wannan interest ɗin? Bai halatta ba. Wannan ya ce ina son ƙarin bayani game da zan sallah, wai in mutum bai san fassaran aya ko sura ba, ya halatta wani halatta ya ja sallah ba? Ha, ya halatta ya ja, mana wa ya ce sai ya san fassara? Abinda aka fi so da yake ya zama abinda yake faɗa yana da masaniya a kansa, saboda yana da tasiri a wajen yadda mutum zai gudanar da sallan tasi, wajen kushu'i, wato da jin abinda ake bukata komawa zuwa ga Allah lokacin da kake karatu a cikin sallah. In ka san fassaran sa, da ya fi ƙara maka kushu'i, wanda ana bukatan kuma kushu'i din a cikin sallah. Bayan baka san fassaran sa ba, wannan kuma ba zai hana a ce ba za ka ja sallah ba. In ba za ka ja sallah ba, kenan sallan ka na kai ɗaya ma meye matsayin sa, tunda ai in kana yin kai ɗaya ma baka san fassara abinda kake faɗa ba. Allah ya sa mu dace. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متنا اللهم بأسمائنا وابصارنا وقواتنا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم امنا في اوطاننا، اصلح ائمتنا وولاة امورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.